Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za ku iya kama mu akan Alfa Radio da ke Kumasi a Ghana. Za kuma iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masaurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar 27 ga watan Disamba na shekarar 2017. Nazir Ahmad Hausawa ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanan labarai.
A jiya Talata ne ƴan ƙasar Liberia suka kada kura'ar zaben fidda gwani na shugaban ƙasar su. Yanzu suna dakon sakamakon zaben wanda ka iya kai ƴan kwanaki kafin a fitar da shi. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa yau Laraba cewa shawarwarin sulhu kan rikicin Siriya da Rasha za ta jagoranta a wata mai zuwa a Sochi ta samu gagarumin goyon baya daga jama'ar Siriya. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa wa Yarima Hare na Burtaniya haɗarin da ke tattare da yanar gizo shine mutane na iya ƙirƙiro nasu tunanin su kuma nemi bayanan da za su ƙarfafa ra'ayoyinsu.
A shirin namu na yanzu za ku ji yadda ake ciki dangane da kidayar ƙuri'a da ake gudanarwa na zaben shugaban ƙasa da ake yi a Liberia. Bayan haka za ku ji mu da rahoto akan matsanancin wahalar man fetur da ya yi ƙicinyewa a Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan kiran da ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin yara suka yi akan amfanin ilimin yara mata da kuma illolin aurar da su tun suna ƴan ƙanana. Bayan haka za ku ji shirin himma ba ta garago wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo, amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Talata ne ƴan ƙasar Liberia suka kada kura'ar zaben fidda gwani na shugaban ƙasar su. Yanzu haka suna dakon sakamakon zaben wanda ka iya kai ƴan kwanaki kafin a fitar da shi. Tsohon zakaran ƙwallon ƙafa George Weah da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakai su ne suka yi takarar domin maye gurbin shugabar ƙasar mai barin gado Ellen Johnson Sirleaf bayan ta kammala wa'adi biyu a matsayin shugabar ƙasa wanda dama kundin tsarin mulkin ƙasar ya amince da shi. Jami'an zaɓe sun ce jama'ar da suka fita zaben ba su da yawa, ba su kai waɗanda suka kada kura'a a ranar 10 ga watan Oktoba ba, inda Boakai da Weah ke kan gaba abin da ya sa suka kai ga zaben na fidda gwani. Masu sa ido a kan zaben sun ce an shirya mazaben fiye da yadda aka tsara su a zaben watan Oktoba, kuma ba a samu wasu matsaloli ba sosai. Hukumar zaben ƙasar mai zaman kanta ta ce an gano wata mata da ta so ta kada kura'a har sau biyu kuma tuni aka kama ta. Duka 'yan takarar biyu sun gudanar da yakin neman zabensu ne akan samar da ayyukan yi, ilimi da samar da ababen more rayuwa.
Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa yau Laraba cewa shawarwarin sulhu kan rikicin Siriya da Rasha za ta jagoranta a wata mai zuwa a Sochi ta samu gagarumin goyon baya daga jama'ar Siriya, kuma ana sa ran zaman zai kasance ginshiƙin shirin samar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta shiga tsakani kan rikicin ƙasar. Kalaman Lavrov na zuwa ne bayan da a wata haɗakar ƙungiyoyin 'yan tawayen Siriya su 40 suka ce Rasha na ƙoƙarin ne ta kaucewa shirin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ba za su halarci ganawar da za a yi a Sochi ba. 'Yan tawayen sun ce Rasha na nema ne su yi watsi da buƙatunsu na cewa shugaba Bashar al-Assad ya sauka daga kan mulki. 'Yan tawayen sun ce duk ƙasa ko hukumar da za ta shiga tsakani a ganawar ta samar da zaman lafiya dole ne ta kasance wadda ba ta da ɓangare mai kamanta gaskiya kuma. Suka kuma ce Rasha a matsayin babbar ƙasar da take ƙawance da Siriya ba ta cancanta ba.
Tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya faɗa wa Yarima Hare na Burtaniya haɗarin da ke tattare da yanar gizo shine mutane na iya ƙirƙiro nasu tunanin su kuma nemi bayanan da za su ƙarfafa ra'ayoyinsu. Hare ya yi hira da Obama ne a watan Satumban da ya gabata wanda tashar BBC za ta yaɗa a yau Laraba. Tsohon shugaban na Amurka da ya sauka daga kan mulki a watan Janairun shekarar da ta gabata bayan da ya yi shekaru 8 a kan mulki ya ce yana da muhimmanci mutanen da ke amfani da yanar gizo su ɗagawa mutane ƙafa don ba su damar fahimtar juna. A yanar gizo akan zuzuta komai, kuma idan ka haɗu da wanda aka zuzuta sai ka ga komai ya kasance da wahalar fahimta, a cewar Obama. Ya ci gaba da cewa sai a samu maslaha ko fahimtar juna, domin zaka fahimci cewa al'amura ba su da sauki kamar yadda ake nunawa a zaurukan hira na internet. Tsohon shugaban na Amurka ya kuma ce yana kewar aikin shugabancin Amurka saboda aikin yana da ban sha'awa.
To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Tun lokacin da gwamnatin Sudan ta kudu ta kame wani sansanin 'yan tawaye a makon da ya gabata a kudu maso yammacin kasar, ɗaruruwan 'yan gudun hijira sun kwarara zuwa Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Ta yiwu wasu daga cikinsu 'yan tawaye ne, kuma Dakarun Congo da ke nuna damuwar rikicin ka iya ɓallewa a ƙasarsu suna kama duk wani da suke kyautar zaton ɗan bindiga ne. 'Yan gudun hijira sun ce an kama matasa da yawa bayan Allah a wannan samaman. Grace Garba a lokacin da take magana daga garin Aba da ke bakin iyakar ƙasar inda 'yan gudun hijira kusan 3,000 suka nemi mafaka. Ta ce Dakarun Congo sun kama ƙaninta Joseph Maro a wurin wani shingen bincike a makon da ya gabata, kuma har yanzu yana can a tsare. Grace da ƙaninta an yi musu rijista a matsayin 'yan gudun hijira a watan Janairu, amma ta ce sun koma Sudan ta kudu a lokacin da wani rikicin cikin makon da ya gabata don su ceci wasu 'yan uwansu.
A Philippines an samu raguwar aikata manyan laifuka fiye da kashi 1/5 a shekarar nan, abinda ya dadadawa jama'a kasar rai, yake kuma nuna cewa ta yiwu yaki da masu safara da shan miyagun kwayoyi da shugaba Rodrigo Duterte ya kaddamar, wanda ya janyo cece-kuce daga kasashen duniya game da batutuwan haƙoƙin jama'a na daƙile aikata manyan laifuka. Sabawa jama'a da dukiyoyinsu ba bisa ka'ida ba ya ragu da kashi 21.8 daga watan Janairu zuwa watan Nuwamba wanda ya gabata a shekarar nan, idan aka kwatanta da wannan lokacin a shekarar 2016, a cewar wasu alƙaluma daga rundunar 'yan sandan Philippines da kafofin yada labaran kasar suka ruwaito. Alƙaluman sun nuna irin ci gaban da shirin yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi mai cike da takaddama da Duterte ya kaddama ke samu, da kuma ƙoƙarin da 'yan sandan ƙasar suka yi, a cewa Antonio Contreras, masanin kimiyyar siyasa a jami'ar De La Salle da ke Philippines.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu haka ana can ana kidaya ƙuri'un zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a jiya a ƙasar Liberia. Abokin aikin Maladan Ibrahim Ayawa ya tattauna da Malami Haya Dan Jalingo, wani ɗan Najeriya mazaunin birnin Monrovia. Ladan ya fara da tambayar sa ne halin da ake ciki yanzu game da wannan zaben, musamman fitowar jama'a idan aka kwatanta shi da zaben farko.
Ba shakka abin ma ta baka kowa mamaki, don yadda aka fito wannan karin dai gaskiya an samu ba fito yadda ake zato ba, kuma kowa ya damu yadda mutane da yawa ba su fito ba.
Amma me yasa kake jin mutane ba su fito ba kamar na da?
To abin da wasu suke zaton shi ne kila ko don gajiya, ka san yadda zaben ta fara dama wannan ta ɗo wata hali na shari'a da aka yi, da kuma dai gajiya, ka san ga dogon shari'a kuma ga gajiyar da mutane suka yi, da duk kowa dai yawancin mutane sun ga abin da kamar abin da ya je dai kawai, to abin da kowa ke zato kenan. To amma ana zato kashi 100 kila samu kamar wajen 50 ne ko dai wai da suka fito aka jefa ƙuri'an.
To ya tsaro ta kasance ganin cewa ga abin da ya faru tun da dai an samu takaddama da farko?
Lafiya yanzu dai garin, kuma yadda a halin da ake ciki yanzu dai an riga kowa na tsammani an sadakar, don wannan a yadda alamu dai duk abubuwa da ake gani yanzu dai ana zaton sai wannan ɗan kwallon shi zai ci zaben nan, don matasa su suke shi ake so, kuma duk kusan kowa dai yanzu dai ya gaji kai kan zai ci da ya ba shi kawai. To amma yanzu ma a cikin kashi 25 na a cikin 100 wadda aka samu na sakamakon zaben da aka samu yanzu shi ne kan gaba, kuma kan gaban ma da rata sosai ya bai wa shi wannan tsohon shi mataimakin shugaban ƙasar.
Tun da kaga zaben, kaga yadda ya gudana, ya za a kwatanta batun samar da kayayyakin aiki kan lokaci ga wannan zaben da kuma wancan da ya gudana, tunda su wancan mutane da yawa ne suka tsaya takara?
A'a, ka san wancan na kwanan baya gaskiya an samu cikas a bangarori da yawa. To amma wannan da suke har abu ne ta kai ga shari'a kuma ita babban kotun kasan ta ma jakunan masu jefa masu aikin kura'a. To gaskiya an samu dan abin nan an samu ci gaba dan ba wata tangarda kuma abu ne da ka shiga minti biyar da ka shiga kawai ka jefa kura'a ka fito. To wancan karan dafifi da aka yi an jaji an yi dafifi ka ga wasu ma wajen awa uku hudu wasu ma sai su gudu a su koma sun kima jefa kura'an amma wannan karan ba wata wahala da aka sha saboda haka gaskiya akwai canji.
To a Najeriya kuwa yau kusan sati biyu kenan ana fama da matsanancin rashin man fetur wanda gwamnati ta yi alkawarin kawo ƙarshensa amma har yanzu yaƙi cinyewa. Ga Nasiru Adamu ɗan Rufa'i ya haɗa mana rahoto akan lamarin.
We also been working very closely with the civil defense group and civil defense, you know, also empowered by
muna aiki tare da jami'an tsaron farar hula wato civil defense don damƙe masu karkatar da man fetur. Hakanan muna ɗaukar matakai kan waɗanda kan sai da man fiye da ƙa'idar litar gwamnati. In ji daraktan kula da rabon fetur na kamfanin man Najeriya NNPC, Henry Inken Obi. A zanta wasu da gidan talabijin na Najeriya NTA. Inken Obi ya ce akwai wadataccen mai da zai kai wata ɗaya nan gaba da kamfani yake da shi. Kuma suna ɗaukar duk matakan wadatar da shi ga dukkan sassan Najeriya. Shugaban kamfanin NNPC mai kantikacen labaru ya zaga yankunan Abuja inda ya gano inda ake karkatar da man ta hanyar sayarwa 'yan bakar kasuwa. Mutane kan hau kan layin fetur su kwana har asuba kafin nasarar fara samun man. Da ziyarci gidan mai na Total da ke daura da helkwatar NNPC inda na samu mutane sun jeru a dogon layi wasu sun kwantar da kujerun mota don runtsawa kafin buɗe gidan man.
Saukewa ma suke sun ma daina
bayar. Corn oil babu mai.
Sun ma daina. Sun ma daina bayar.
Idan ni tsoro na kan na tsaya na kashe lokaci a kai har asuba ba
abu da. A malam wannan ba ma lokaci. Ba ma lokaci wallahi. In ka ce ga lokaci na yi ƙarya.
A tuni na gaya kawai shi ɗan uwanmu ma kwanta wai kawai bacci a bisa kawai.
To ai na gaya maka ga lokacin da za a bada man nan ma na yi ƙarya wallahi. Dan mai a gidan ma. Domin akwai tanka yanzu da ɗaya ma da akwai mai tunanin su ko zai ƙara.
With NNPC in maybe establishing or bringing in co-partners, technical partners in establishing more modular refineries, 5 or 6, we will be willing to go out.
Haka nan shi ma zanta wasu da NTA sakataren kungiyar dillalan fetur Ipman wato Zarma Mustapha ya ce kafa ƙananan matatun mai a Najeriya na daga matakan kaucewa irin wannan ƙalubalen da yakan faru don dogaro ga shigowa da man daga ƙetare.
Most of the marketers that get this product.
Mustapha ya ƙara da cewa rashin wadatar man na ƙara kawo matsalar da kuma ɗawainiyar da kuma daga Lagos zuwa jihohi masu nisa da akan kan sanya ƙara farashin litar. A cewar Zarma Mustapha, dillalin ka samu fiye da farashin da aka ƙayyade don haka sukan ƙara kuɗi don samun riba. Ana raɗe-raɗin wa imma gwamnatin ta dawo da ba da tallafi don manya wadata ko kuma yiwuwar ƙara farashin man. Wannan shine hasashen da masana ke yi da ake jiran samun haske daga gwamnatin. Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Nasiru Adamu Elhikai kenan. Ƙungiyoyin kare ƴancin yara ƙanana na ci gaba da faɗakar da iyaye amfanin ilimin yara musamman mata tare da illolin aurar da su da wuri. Wakilin murya Amurka Salamu Burma a Nijar na ɗauke da ƙarin bayani.
Bayar da ilimi kyauta ga kowane yaro har zuwa shekaru 16 a duniya na daga cikin alƙawuran da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya ɗauka a yayin yaƙin neman zaɓe. Domin a cewarsa fannin ilimi musamman ga 'ya'ya mata wata muhimmiyar hanya ce ta samar da ci gaban al'umma. Sai dai shugaban kungiyar kare haƙƙin yara ta EPAD Musa Sidiku na cewa wannan yunkuri na fuskantar tafiyar hawainiya.
Yau duniya ta canza ba a ci gaba in ba a daidaita haƙƙin mata da haƙƙin maza. Yau sanin kowa ne kankana 'yan mata a Niger suna cikin masala ta samun ilimi ingantacce. Yau in mun ɗauka yara masu zuwa kuleji, yawancinsu in sun hito da ƙauyukansu suna da masaloli na samun inda za su safka kamar masauki. Yawancinsu kuma suna da masala na samu ma isasshen abinci. Waɗansu kuma yawancin wurare, in cewa inda kuleji ɗin ake yin shi, da inda su suke da zama akwai nisa. kuma akwai talaucin iyayen nasu. To wannan yana kawo illa ga samu ilimi ga diya mata.
Wata matsalar da ke cinyewa irin waɗannan ƙungiyoyi tuwa a ƙwarya shine batun aurar da ƴan matan da shekarun su basu kai na aure ba.
Yara ana bada su armi tun shekarun su basu kai ba. 12, 13, 14. Kaga yarinya tana cikin neman ilimi an kawo mai tangarda na cewa a bada shi armi. To abinda mun ka sani armi da karatu a secondary ko a lycée abu ne da wuya mutum ka iya hada su. Kaman in an je aji kaman ta university da babban jami'a wannan akwai dama, amma illa ana kaman aji na secondary ko na lycée da wuya a ce kana cikin gidan army kana karatu. Yara inda duk suke ya kamata a ba su sa'a su nemi ilimi, su ma su zamanto sun kawo gudun masu cikin gina kasar Niger.
Haka ita ma kungiyar Wilford a nata bangare na ci gaba da gargadi akan wannan al'amari da ke bukatar samun haɗin kan iyaye da ma matasan da kansu.
Arme na da lokaci, har lokacin arme yayi kuma su gane da ya kamata yarinya diya mace a barta ta taita karatu, almost ta karatu, kar ai mata gaugawayen arme faske an yana da illa dewa.
Bayanai na nunin fiye da rabin al'umar Niger mata ne, yayin da aka gano cewa kusan kashi 70 daga cikin 100 na jama'ar wannan ƙasa duk matasa ne, lamarin da ke nuna jinsin mata ne mafi fama da matsalar rashin samun ilimi. Kuma a baya-bayan nan shugaban ƙasar Niger da ke jawabi a albarkacin sallar jamhuriya ta ranar 18 ga watan Disamba ya ce mazauna karkara ne suka fi fama da talauci a ƙasar. Karewa da ƙarab a karkarar ma mata ne ke kan gaba wajen ɗanɗana raɗaɗin wannan jaza'i. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogo muna cewa karfe 10:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman abin zaman gari. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da baƙonmu Daniel Gottlieb dan asalin Najeriya a jihar Plateau. Kuma a shirin da ya gabata mun tsaya ne inda baƙon namu ya kammala mana bayanin muhimmancin karatu da kuma abin da ya bambanta karatun gida Najeriya da na nan Amurka. Mun kammala wannan batu ne shine sai in tambaye shi bambancin rayuwa a nan Amurka da abin da ya baro gida Najeriya.
To ya rayuwa Amerika da dadi da na faɗa haka don kagan system din Amerika na aiki. So in kana da makaranta, kana da ilimin makarantar, neman aiki ba wuya. In kana da abin da ya kana if you're qualified kai aiki as kana da su documents naka duka daidai, samun aiki ba wuya. Akwai opportunities a nan America, so akwai dadin zaman.
Ta yi ko jiran kana takardar shaidan karatu ma kana samun aiki?
To kasan na gida har ba haka ake yi ko nuna na ba. Kasan a kowa gida yanzu ina da danwa gida yanzu ya gama makaranta kusan shekara 10. Kasan a gida, even though that's not always the case, amma kasan a gida in ka shiga ka gama makarantar wani lokaci sai ka san wani a wani wuri da zai taimake ka. So
amma na America,
a nan American ba wanda na duba ko ka san waye ka san waye. Da most dai ka iya abinda ka ce ka iya, shi qualification din kana da shi sun duba sun ga kana da komai ya shikenan.
Ba ruwa
wai sai wani ya sa maka kafa ba, a ba ruwa su.
To ashe da wuya kila Daniel ba zai koma gida ba kenan in ya gama karatu degree na biyu, zai nemi aiki a America kenan.
Ha dole Daniel kan baya tunanin koma gida yanzu. Zai koma maybe anjima can maybe in a few years, amma yanzu kam a tukuna.
To
kasan kudin da an kashe a makarantar ai dole ya samu shi, dole ya yi aikin ya shiga hannu.
Daniel ke ɗaukar ɗawainiyar kanshi tunda yana aiki koko dai ana aiko mai da kuɗi daga Najeriya ne?
Oh to aikin kasan aikin tunda na makarantar na aiki, aikin ba aikin da zai kawo ni kudin da zai biya shi kudin makarantar ba. So kudin na zuwa daga gida.
To ya ka ga rayuwar su Amerikawa?
To rayuwar su dai daban da namu. Don ka san mu yan gida muna the culture namu is daban yake.
Wato al'adun mu sun shafa mu.
Yes, haka. So zuwa nan dai kowa na harkar shi. Kowa
kamar abin da ka gani daga lokacin da ka zo me ya burge ka da America, me yake baka shawa da America?
Da farin zuwa na shiga na ga mutane aka ga wani 16 yana aiki, kaga wani 16 ya fara aiki
shekara
16 yana aiki dai shekaru 16 yana aiki yana samun kudin shi. To kaga a gida wani lokaci muna nan muna 30 da wani ba aiki. To kuma kagan annan kuma ka kai shekaru 16 ka bar gida your own, you fend for yourself, and kawai na gan ya nuna min wai system nasu yana aiki.
Wato tsarin su yana aiki?
Haka, yana aiki.
Akwai bin doka da order?
Akwai. In baka bi ba, zaka you would answer for it. Ba wani wai kasan a gidan kana da kudi, in kai dai akwai kudi a aljihunka, you can get away with a few things. Amma a nan kam babu.
Ko kai wane ne?
Ko kai wane ne.
To wannan sai kuma wani bangare ne kuma yake burge ka, yake baka sha'awa da America da ma zama America.
Kace?
Na ce me sai bacin doka da oda me kuma yake burge ka da zama nan America?
Ka gan annan kam zaka gan akwai development.
Akwai ci gaba.
Kuma a ci gaba din ko kai ma in ka sa kanka a cikin system ka
doka
kai ma zaka ci gaba, don nan din ma duka akwai ci gaba.
To me zaka ce game da abubuwan jin dadi na more rayuwa kaman su hanyoyi, mota, telefon, gida, asibiti?
To kagan wayannan za fara ba za gama ba, don kagan komai kam akwai zancen cin gaba akwai shi a komai. Kagan su hanya kam na shiga garin nan shine na ce ashe mu kam kasan wani lokaci ba za ka san me ke faruwa a wurare ba sai ka yi tafiya. Ni kam muna ce na san dai a gida su hanyoyin mu ba kyau, amma ban san level din ba san da na shiga nan. Kagan hanya akwai kyau, kagan wuta, zancen wuta ba damuwan NEPA ko PHCN.
So
ba wai za ka zo na nan ba zancen okay ba wuta ya tafi ba ruwa duk everything work.
Ya fara ba za a gama ba? To Daniel, dole dai yanzu a gama domin lokaci ku ya daga mun hannu. Masu aure, za mu ci gaba a cikin shiri na gaba. Yanzu a madadin bakon namu Daniel Gottlieb dan asalin jihar Plateau a tarayyar Najeriya, sai Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Baffa Haruna Bajoga da Abdullahi Batura Bajoga. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya ma al'ummar Bari ta yankin Abuja cewa fa babu wata riba da za su samu a rikicin da suka yi a tsakaninsu, illa jefa kansu cikin zulumi da asara. Muna fatan dokar ta ɓaci da aka ƙaƙaba musu za ta zama darasi a gare su don kiyaye irin haka a gaba. Ina jinjina wa rundunar sojan Najeriya kan namijin ƙoƙarin da jami'anta suka yi na daƙile wani mummunan hari da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi yunƙurin kaiwa birnin Maiduguri. Sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Muryar Amurka, don Allah ku isa mana da wannan koken namu zuwa gwamnatinmu ta Bauchi da ma masu ruwa da tsaki kan gina mana makarantar gaba da secondary, wato higher institution. a karamar hukumar mu ta Dambam domin wallahi ga matasa nan bila adadin sun kammala secondary ba tare da sun ci gaba da karatu ba sanadiyar rashin wannan makaranta dan haka muke fatan wannan koke namu ya isa kunnuwan waɗanda muka yi domin su kuma za a share mana hawayen mu daga dan kishin ƙasa Husaini Abba Dambam karamar hukumar Dambam jihar Bauchi Sai sako na gaba daga Shehu Adamu Rijau yace a gaskiya lokaci yayi da gwamnatin Najeriya za ta yi wani abu akan wannan matsala ta karancin man fetur da ake fuskanta a ganin yadda kusan komai ya ƙara tsada sakamakon hakan kuma kai tsaye talakawa abin ya fi shafa hukumomin tsaro a duk inda kuke ya kamata ku rinka yin hukunci mai tsanani na ba sani ba sabo ga duk wanda aka samu da aikata laifin fadi duba da yadda masu aikata laifin suke karuwa daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sako na karshe yace salam VOA Hausa a yau ina so ku bani dama na yi kira zuwa ga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari da cewa ya kamata ya gaggauta bada umarni a bude bakin iyakokin kasar nan domin a shigo da kayan abinci domin wallahi a yanzu haka muna sayan mudu ɗaya na masara akan naira 200 a nan yankin arewa maso gabas to wai shin idan damuna ta shigo kuma nawa za a saya kenan daga Rulwan Ibrahim London Uba jihar Adamawa Najeriya
Tuma sauraro ga wannan sakon.
Jama'a assalamu alaikum. A lokaci na manyan bukukuwa matasa sukan ige da shan kayan maye kamar su barasa, tabar wiwi, goskolo da dai sauransu wanda daga nan ne waɗanda suke zarcewa su zama ƴan kwaya. Wai duk a sunan nuna murnar waɗannan bukukuwa. Yaya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya? Wace hanya ya kamata matasa su bi domin kaucewa fadawa cikin irin waɗannan matasa masu wannan ra'ayi na shaye-shaye a cikin waɗannan lokuta? Ta yaya matasa za su gujewa tadawa jama'a hankali ganin cewa shekara ta zo ƙarshe dandanin faɗi bujini wannan mako zai yi duba ga yadda ya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da kuma kaucewa fadawa halin da na sani. Kai ma mai kallo zaka iya bada naka gudunmawa ta hanyar ziyartar shafin na Facebook at voahausa.com. Ku kasance da ni Aisha Mu'azu ranar Laraba da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Niger a dandalin Fadi Muji.
To madalla kafin mu karkare ga Maryam Dauda da takaitattun labarai.
A jiya Talata ne ƴan ƙasar Liberia suka kada kura'ar zaben fadda gwani na shugaban ƙasar su yanzu suna dakon sakamakon zaben wanda ka iya kai ƴan kwanaki kafin a fitar da shi tsohon zakaran ƙwallon ƙafa George Weah da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakai su ne suka yi takarar domin maye gurbin shugabar ƙasa mai barin gado Ellen Johnson Sirleaf bayan ta kammala wa'adi biyu a matsayin shugabar ƙasa wanda dama kundin tsarin mulkin ƙasar ya amince da shi Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa yau Laraba cewa shawarwarin sulhu kan rikicin Siriya da Rasha za ta jagoranta a wata mai zuwa a soshi ta samu gagarumin goyon baya daga jama'ar Siriya kuma ana sa ran zaman zai kasance ginshiƙin shirin samar da zaman lafiya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya za ta shiga tsakani akan rikicin ƙasar Tsohon shugaban ƙasa Amurka Barack Obama ya faɗa wa Yarima Hare na Birtaniya hadarin da ke tattare da yanar gizo shine mutane na iya kirkiro nasu tunanin su kuma nemin bayanan da za su ƙarfafa ra'ayoyinsu. Hare ya yi hira da Obama a watan Satumba wanda ya gabata wanda tashar BBC za ta yada ranar Laraba. Tsohon shugaban na Amurka da ya sauka daga kan mulki a watan Janairun shekarar da ta gabata bayan da ya shekaru 8 a kan mulki ya ce yana da muhimmanci mutanen da ke amfani da yanar gizo su daga mutane kafa don ba su damar fahimtar juna.
To mu sauraron mu anan kuma zamu da sa'aya sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs Julie Gresham da ta bada umarni da engineer mu na yau Rob McLean. Nazar Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.